Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Wassalamu mu assalamu alaikum barkamu da daren yau Alhamis 21 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalma Sigaraba ne da Aisha Sule da sauran abokan aikin mu daga garin Washington DC muka saki kawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. To a babin rahotannin mu za a ji cewa an sako ni fitaccen dan gwagwarmaya daga kurkuku a jamhuriyar Niger.
Wannan zama da ne a kaso ni ya sa ni a matsayina na mai kare haƙƙin dan adam in kare ilimi kusa kan irin musguna ma dan adam da ake a kasar nan ta Niger.
Idan mun leka gane kuma za a ji cewa za a gindaya ma addinai wasu tsare-tsare saboda tabbatar da zaman lafiya da zamantakewa mai inganci. Idan mun koma Najeriya kuma za a ji yadda wasu ƴan Najeriya ke ganin sabon tsarin biyan haraji da kuma alfanu ko rashin alfanun biyan harajin ma dungum. Sannan kar a mance bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan rusa sabbin masarautu din nan da aka yi a Kano. Kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-5-5. Akwai mu kuma tafi da labaran wasanni amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata tsohuwar babbar jami'ar fadar White House a bangaren harkokin tsaron kasar ta bayyana wa masu sauraron ba'asi game da binciken duba yuwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa batun Ukraine ce ta yi katsalandan a zaben Amurka na shekarar 2016 wanda Trump ya lashe ba rasha bane zancen kage ne kawai. Fiona Hill da take amsa tambayoyi a gaban kwamitin bincike na majalisar wakilan Amurka ta nuna rashin yadda da matsayin Trump wanda jefi-jefi ya faɗi cewa akwai yuwuwar Russia ta yi katsalandan a zaben a baya. Sannan ya kuma ce ya amince da shugaban Russia Vladimir Putin akan musuhanta cewa Russia ta yi katsalandan don taimaka masa. A wata hirar wayar tarho a ranar 25 ga watan Yuli wadda ita ce Ummul Uba'isin wannan bincike da ake yi na neman tsige shugaba Donald Trump ya ce ya roki shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky akan yayi musu alfarma ya kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa a jam'iyyar Democrat wato Joe Biden tsohon mataimakin shugaban Amurka.
Kasar China ta ce tana ci gaba da kokarin warware takaddamar cinikayya da ke faruwa tsakaninta da Amurka duk da barazanar da shugaba Donald Trump ke yi ta ƙara sanya haraji akan wasu kayayyakin da China ke sarrafawa. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cinikayyar kasar Gao Feng ya faɗa a yau din nan Alhamis cewa China na da niyyar ta yi aiki da Amurka bisa ga sharuɗan samar da daidaito da kuma mutunta juna da fatan cimma matakin farko wajen kulla yarjejeniya tsakanin ƙasashen biyu dai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun sha ɗaukar matakan ƙarawa juna haraji fiye da shekaru ɗaya kenan tun bayan da Trump ya gabatar da buƙatar neman China ta yi wasu canje-canje ta fannin kasuwancinta da kuma janye tallafi akan wasu abubuwa da ma dai fannin fasaha. Haka zalika Amurka na son China ta janye tallafi akan wasu kamfanoni mallakin gwamnatin ƙasar ta kuma ba kamfanonin Amurka damar shiga kasuwancinta sosai. China ta ce manufofin cinikayyar Amurka na neman daƙile damar ƙasar sosai.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane biyu sun rasa rayukansu a arangama ta baya-bayan nan da ta faru tsakanin jami'an tsaron Iraki da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a birnin Bagadaza. Hukumomin kasar sun bayyana cewa an kashe masu zanga-zangar ne a lokacin da ƴan sanda suka harba barkonon tsohuwa dan fatattakar masu zanga-zangar daga gadar Sinak dake birnin. Masu zanga-zangar sun mamaye gadar Sinak da ma wasu gadoji guda biyu wato Aaron da Jumuria waɗanda suka bita kan kogin Tigris ta nan ne kuma ake bi a je wurin da ake kira Green Zone wato fadar gwamnatin kasar tun a watan October da ya gabata aka fara zanga-zangar akan rashin aikin yi da ayyukan more rayuwa dalilan kuma suka karu suka hada da cin hanci da rashawa da suka bazu a ko ina a kasar da kuma bambancin da ke tsakanin al'umma ta fannin tattalin arziki
to labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to a babin rahotannin mu za mu fara yada zango ne a jamhuriyar Niger inda wata kotu a damagaran ta saki dan gwagwarmaya Saddad Aliya dan Malam wanda aka jefa shi kurkukun watanni 20 Tamar Abari gare ki
An tsare Saddad Aliya dan Malam tsawon watanni 20 a gidan kurkuku bisa zargin shi da shirye zanga-zanga lata da zaune tsaye zagi ga ƴan jam'iyyar PNDS tarayya Yaya Badamasi dan kungiyar farar hula ne a nan jihar Damagaran.
Kotin ta sake shi saboda abu biyu. Na daya dai akwai take doka wanda ake cewa Code de procédure pénale musamman a kudurin nashi na 186 sakara ta biyu wanda tace an mutum ya nemi a musulun talala. Kotu tana da tsawon kwana 5 ta amsa wannan me yake da suna ko ta yarda ko ta ki amincewa ko kuma an ya dade tana da wata guda kenan kwana 30. To ayo fiye da wata biyu ko ta bata ce ba komai dangance da neman sakin talala da lawyer shi ne ma ai dan haka ta yi na'am da ta take doka har kuma ta cewa ranar 20 ga watan Mai wato juji mai bincike bayan ya kammala bincike ya ce ya saki abokin aikin masa da Iliya dan Malam ya je gida bayan ya tafi gida kuma ya dawo wani lokaci da za a sa nan gaba a yi shari'a
kungiyoyin horon hula jama'ar gari ƴan uwa da amanan arziki na Saddad sun tarbe shi cikin doki da murna
nagode ma jama'a kuma jama'a ta nuna lalle cewa abin da muke yi ta san saboda ita muke yi da ku ƴan jarida da kuka sa tukunjoyin da suke hutawa aka san da suna yi a duniya gabaki daya
dan gwagwarmayar ya ce wannan zama da yayi a gidan kaso ya kara shi da abubuwa da dama
wannan zama da nayi a kaso ni ya sa ni a matsayina na mai kare haƙin dan adam in kare ilimi kusa kan irin musguna ma dan adam da ake a kasar nan ta Niger halin da sauran ƴan gidan yari suke ciki ka hali ne marasa kyau a gyara harkokin gidan yari
ƴan uwa da iyayen Saddad farin ciki a wajen su baya misaltuwa
ilmai da ake ce min ko ba ni uwa nake ga Saddad tarban Saddad na so kuma na ji dadi na ƙara jin dadi
ni kan wace ci kuna cikin haran cikin mun yi godiya ga Ubangiji mun gode mun ji dadi sosai kuma Allah kare shi gaba Allah kare shi daga idan makiya
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar daga Niger kuma bari mu nufi kasar Ghana inda gwamnatin kasar ke shirin gindaya wasu ka'idoji ma addinai saboda zaman lafiya da kuma zamantakewa mai inganci daga Accra ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton
Yayin lokacin saduwa da ƴan jarida, ministan ma'aikatar kula da sha'anin sarauta da addini Mr. Kwesi Jamesi ya ce damuwar ma'aikatar tasa na akan wasu ɗabi'un ƙungiyoyin addini ne waɗanda suke take haƙƙoƙin bina'adam da sunan addini ɗin. Abinda ya ce ya kaucewa yadda ya kamata bina'adam ya samu walwala na duk harkokinsa. Wannan ne abin da ya karfafa ma'aikatar ta fito da matakai da za su jagoranci yadda ake tafiyar da majami'u cikin kasar. Musan mun shirya tsaf-tsaf mu gabatar da tsarin kasa akan addinai ga gwamnati. Ina jin azamanmu gabanin na ƙarshe da za mu yi. Za a gabatar da wannan tsari domin mu san inda muka dusa domin shi da zaran an gabatar da wannan tsari ya zama wajibi duk kowanne mu jami'a ta biye masa. Gwamnati ba ta fito da wani abu da ya shafi biyan kuɗin haraji na mu jami'u ba, sai dai abinda muke sa ran yi shine mu tabbatar da abinda muke kira izinin hukuma, yadda za a rajista duk cuci-cuci, yadda a ƙarshen shekara kwamishin za ta tabbatar da yadda cuci-cuci ɗin ke aiki da yadda suke amfani da albarkatunsu domin kyautata rayuwar mutane. Don haka samun izini shine mafita, amma ba haraji ba. Ministan ya ce ma'aikatar a bisa haɗin kai da babban gidan sarautar ƙasa suna gudanar da wasu halattattun shirye-shirye na sasanta rikice-rikicen sarauta duk faɗin ƙasar. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan daga Ghana kuma bari mu leƙa Najeriya, inda hukumomi da 'yan ƙasa ke bayyana ra'ayoyinsu kan tsarin biyan haraji da alfanu ko rashin alfanu wannan tsarin. Zainab Babaji, gare ki.
Shugaban hukumar tattara kuɗaɗen haraji a jihar Plateau, Dashi Arlat, yace tsarin da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na tattara kuɗaɗen shiga a asusu guda da samar da lambar biyan haraji, wato TIN number, hanyoyi ne da ake tantance jama'a da sanin irin sana'ar da suke yi don samun bayanai da zai kai ga gwamnati ta bullo da tsare-tsare masu inganci wa al'umma.
Aiki mu da muna nan a Jos kawai da Bukuru, yanda muka yi din ya sa most of the people in the local government sun san cewa ya kamata su dinga biyan tax, har yanzu suna biya.
Akwai wani abin da za a ce yanzu haka an yi waɗanda mutane sun samu amfanin sa da biyan harajin da suke yi?
Akwai sosai, don a yanzu nan kina cikin Jos kiya gan wuta koina, akwai schools da yawa da aka renovating, hanyoyi ma da yawa da aka building, so culverts da masalolin da muna kan tidying shine complain na mutane akan ease of payment, wai da sai sun zo nan kuma sai sun zo su karba TIN kafin su biya, because ba wani payment da za a yi ma government na Plateau without TIN. Yanzu this time around wannan masalolin mun ce to staff namu su dinga binsu a koina su create musu TIN.
Shugaban hukumar tattara kuɗaɗen haraji a jihar Plateau, Dashi Arlat, a wasu lokacin in hukuma ta tunkari jama'a batun karban haraji takan samu turjiya saboda wasu na zaton ba sa cin moriyar abin da suke biya. Na shiga gari don jin ko me jama'a ke cewa kan harajin da suke biya.
Sunana Abdulrahman Balamun Guwasai. To mu mun san abin da suke mana gwamnati take mana kaso nan tana kwashe mana shara. Bayan wannan ba gurin parking. Sannan na biyu in damina yi saman mu ruwana zuba. Sannan cikin kasuwan ba hanya.
Sunana Joseph Yakubu. A gaskiya a gani na gwamnati ta yi kokari ma talakawa. Akwai street light da aka samar a cikin gari, sai dai matsalolin yawanci hanyoyin in kin duba zaki ga fashe suke. Na biyu akwai peace meeting inda ake yi na zaman lafiya, wannan meeting din ya haifar da an samu zaman lafiya sosai a cikin ƙauyuka har da cikin garin ma.
Sunana Sadiq Abubakar ne.
Kuna biyan haraji?
Government na karba kuɗin nan, amma dai gaskiya mun ba mu ga mun suna mana ba nan.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan harajin da gwamnati ke karba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan hukuncin wata babbar kotu a Kano na rusa sabon masarautun nan hudu da gwamnan Abdullahi Umar Ganduje kirkiro, waɗanda koko wanda hakan ya janyo takaddama. Kafin nan a ɗan ji wannan.
Come on. kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da alamar zamu fara daga Baucin Yakuba. Waye ke kan layi daga Bauchi?
Tare kike da Bala Alhaji ka daga sakamakon jihar Bauchi.
To Alhaji muna jin ka.
Eh dangane da rushe wannan masarauta da kai daga jihar Kano. Gaskiya magana dinduje zai iya daukar gara akai dan saboda ya samu amai da wayannan masarautu tunda majalisun sun ba shi daman ya kirkiro su kuma ya kirkiro su. Ya zauna an majalisu sun ba shi dama ya girgiro su ya girgiro to dan haka dai iya daukar gara a ba shi wannan sarautu su zama masu sarauta cikakken iko.
To baka ganin watakila kotu ta duba ta ga ba abu ka'ida ba shi isa ta ce ba halattu ba ne ba?
To inda sun san ba abu ka'ida ba ai kamata yi dole su samu tun kafin a nana din a hana su. To kuma bayan kuma hana su sai ya da ya ce kuma an rusa su. Kamar kai ne fa a baka kyautan mota da gida a zo kuma daga baya an cire maka an kwace maka shi wannan gida an ce kuma ba haka ba.
To ai kotu ba ta da ikon kawai ana wani abu ta tsaye da shi in ba kai kara gabanta ba.
To ai yanzu ai shi ganduje da iya kaiwa daukaka gara akan wannan alamari da aka masa.
To mun gode sosai. Daga Bauchi Yakuba mu je mu Naija. Wake kallaye a Naija?
Rahim ne wake kula a garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
To gaskiya wannan al'amari idan zaka fuskanci shi na ɗaya daga cikin sharrin siyasa ne kawai. Domin saboda ani dukkan masarautun nan da ainihin aka ba su wutar yanka to babu wanda bai da daraja da kima idan jama'a ko ba iya inda ake yankin da yake riko. Amma da siyasa ta zo duk da bare sararraba kake so sararraba kawunan hankulan mutane to abin da nake ba ainihin sarakunan nan shawara su tsaya su kwantar da hankalinsu. Ya aiki da kanjin hankalin su kar su kawo hatsaniya da tashin hankali a jihohi musamman jihar Kano da sauran jihohin makwabta abin da yake kira shi.
To mun gode sosai da wannan shawara taka. Daga nan bari mu je Kaduna garin gwamna. Wake kallaye a Kaduna?
Kalmasi Garba barka da yammaci.
Barka da Musan Garo.
Sunana Alhaji Musan Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Haka.
To wannan abun da mun san siyasa ne ake ta wannan rikita-rikita amma shi sarkin Kano ne yanzu Musulami da Sunusi ai shine shugaban waɗannan sarakuna na menene wannan kotu za ta kirkiro mutane tashin hankali a jihar Kano an san arewacin Najeriya kaka baɗin da yake jihar Kano gaba ɗaya dan haka mun kira da muke ga mutanen al'ummar jihar Kano tar su bi wannan magana ta kotu a zo ana ta da hankali ana kashe mutane sarkin ƙara ya tsohon sarki ne sarkin bit tsohon sarki ne sarkin bit gaci ga ta garano ina ne duk inda san wannan sarakunan da mutan akwai su san me za a zo ana magana wai kotu a banku kuɗi ku zo kuna abubuwan da wallahi ya kamata kotun Najeriya ku tsoron Allah ku rera hada hayaniya a Najeriya wannan wani irin abu ne saboda Allah muna kira ga mai girma gwamnatin jihar Kano Malam Abdullahi Umar Ganduje dauka tsara domin a karɓa wannan waɗannan sarakuna ba mu yarda da wannan tsarin ba sai muku fatan alkariya ta tilaga ga Alhaji Musa Garo nagode.
To har yanzu dai mun makale a Kaduna din Musa Garo ya sa abokin mu ya ja kafar mu wake kallaye a Kaduna har ila yau.
To a Alhaji Musa Garo ta barka da sauka bayan kalmar shi Garba sunana Murtala Allah ya kira daga garin Gasa kawai tare da Najeriya.
Allah barka da Murtala.
To Musa kalmar shi ra'ayi na sha bamban da na ciyama dinmu na masu buga waya tun da aka yi wannan abu na Kano dama a wannan tasha na kula faɗa tun daga ran na ci a ni ban gamsu kuma ba na tare da gwamnatin Kano da ce irin wannan a kanin lokaci aka je majalisa aka yi abin da gaskiya muke ga an yi gaggawa. Kuma dama mun faɗa a wancan lokacin ko ba wannan gwamnati ba ko ta gwamnati ta zo dole sai ta kalubalanci irin waɗannan a naɗe-naɗen da aka yi na gaggawa don an sa siyasa a ci a tunaninmu to kuma sai Allah ya sa cin gwamnatin nan kuma aka ga wani alkali yana son gaskiya ya fahimci abin da aka yi bisa kuskure ne to kaga muna karin fahimtar gwamnatin nan kenan mafi yawancin alkalai sun dawo suna adalci ubangiji Allah ya kara tabbatar da digadigan su akan adalci da sauran shugaban gabani da fatan za a tashi lafiya
to lalle Murtala da mu an ce karkacaccen wani daidai din wani kenan ra'ayinka ya bambanta da na chairman wannan yayi daidai to bari mu je mu Bauchi wake kan layi a Bauchi
Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba
Barka da warhaka
Sannu mai magana Sama'ila Isfawa kafin ma da ji karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi
To mallam Sama'ila muna jin ka
To alhamdulillah gwamnatin APC dai sun ce su da masu bin doka ne gwamnan jihar Kano yayi karam tsaye ma doka yayi amfani da wata dama ya kirkiro masarautu don ina tare da wannan da Murtala domin har ga Allah bai kamata a ce domin kana gwamna kai abin da zai kawo na kaso masarakuna ba gwamna fa shekara 8 ganye a Najeriya masarautun gargajiya ko su ko dindindin ne an ba wani ikon Allah ba sai rai da mutuwa don haka jam'iyyar APC fa su gwamnanin nan fa da kasa gaba da sun ce suna bin doka amma yana cewa bai yarda da hukuncin kotu ba su kuma sun ce sun wasu bin doka ne don haka wannan su rika nazari akan wannan al'amari fa mai magana Sama'ila Isfawa kafin ma rai kamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi
to mun gode mallan Sama'ila daga Bauchi bari mu koma kanan daba din inda abin ya faruwa yake kan laya Kano
yawa assalamu alaikum sunana Bada Mati Ali Rijal Lemo daga Kano Nigeria
to bari ba su muna jin ka
to alhamdulillah mu masu biyayya ne ga hukuncin kotu amma magana sarakuna suna nan daram dam an yi kuma an Allah da zamu dauka ga kara kuma da izinin Allah muna da nasara don mu magana ta gaskiya zuwan wayannan sarakuna wallahi ci gaba ne sosai duk inda zaka hira da wayanda suke zaune a wannan yankuna irin mu wallahi za fa abin da zamu ce sai godiya domin ci gaba ne amma bai kamata a ce a zo a tare a cikin gari ba gaba daya ga wasu gurare da ya kamata a fadada a kai can ma ci gaban amma yanzu an zo an yi sarakunan nan mutane sun samu ci gaba amma wasu sun zo suna suka sun yi ga suna ta kai ruwa su kai su kawo amma in Allah ya yarda muna da nasara
to baka ganin kamar shi wannan ci gaban ya janyo kamar dai ci baya ma sananniyar masarautar Kano da kusan ko ina a duniya ake alfahari ko ake akasanta
ai babu magana ci baya a ciki ai bai wayancan mutanen gaba daya ka duba misali kaman ka dauke sarkin buci ai kaga tun rayuwarsa gaba daya a cikin sarauta take cikin garin nan aka haife shi kuma a cikin sarauta yake ya san duk abin da ya kamata ya na sarauta saboda kaga da aka kai shi bucin nan wallahi karka ga irin ci gaban da aka samu a yankin buci
to mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Sokoton Shehu ake kalla a Sokoto
assalamu alaikum warahmatullah
wa alaikum assalam
sunana Bashir Jola Musa Warwa daga jihar Sokoto
muna jin ka
a gaskiya ni dai ina matuƙar farin ciki da wannan hukunci duba da ganin gidan kaddi ba shi wannan gwamna ya wannan abin da yayi na farko ya tsara ra'ayin siyasa a ciki duba da ganin na daidai wannan sarki ne mai ilimi kuma haziki wanda kuma zuwa ni a Kano azan ci gaba kwarai da gaske kuma nan muna mashi fata alheri kuma shi kansa ganduje muna kira ga shi gaskiya akwai buƙatar ya ɗebe siyasa a cikin sha'ani saboda shiga siyasa a masarauta haka siyasa babban kuskure ne babba da fatan Allah ya tike musulmi ismisi kuma Allah ya tike jihar Kano da Najeriya baki ɗaya assalamu alaikum sunana Abdulshir Juna Musa Warwa
to mun gode Abdulshir Juna daga Sokoto bari mu je Jos Kwata yamma da Bauchi wake kan layi a Jos
kana magana da Mustapha dan masanin Kano jihar Plateau Najeriya
to dan masanin Kano muna jin ka
ina ba da shawara ne daga dukkan lamari masarauta ce
haka
daga masarautar Kano babban masarauta ce a Najeriya da haka ina ba da shawara ga gwamnati Ganduje da kare rikon amana da shi mai girma sarkin Kano Mahmud Firosi
wato kowannen sai ja girman su kenan ko to mun gode sosai a dan mutanen Plateau mun gode kowannen ku da ya bada gudunmuwa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode to yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
kaftin ɗan kungiyar kwallon kafar Najeriya ta FIFA Eagles Ahmed Musa ya bayyana cewa zai dauki nauyin karatun dalibai 100 a wata jami'a da ke birnin Kano a arewacin kasar. Musa ya ce an tsara karatun da zai dauki nauyin ya bada dama ga daliban su karanci kowane irin fanni na ilimi da suke bukata a jami'ar Skyline wacce ta baiwa dan wasan mukamin jakadanta. Wannan ne aikin jin kai na baya-baya da tsohon dan wasan na kungiyar Kano Pilas yayi bayan tallafin abinci da katifu da makudade da ya baiwa jama'a daban-daban a Kano da wasu sassan Najeriya. Ahmed Musa ya yi koyi ne da tsohon kaftin din Super Eagles Joseph Yewo wanda shi ma ya taba daukar nauyin karatun matasa 300 a yankin Niger Delta. Shugaban hukumar kwallon Najeriya ta NFF Ahmadu Pinnick ya ta'allaka kuma baya da rashin nasara da kasar ke fuskanta a gasannin kasa da kasa a yan kwanan nan da binciken da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa a kasar suke yi wa hukumar. Pinnick ya ce hukumar ta NFF tana fuskantar matsalar rashin kuɗi a lokacin da ya karba kiran ministan wasanni Sunday Dare domin ya yi bayani akan musabbabin koma baya da kasar ke fuskanta a gasanni a kwanan nan. Yan kwallon Najeriya, yan kasa da shekaru 17 da kuma yan kasa da shekaru 20 duk sun yi wajarar daga gasannin cin kofin duniya na wannan shekara a zagaye na biyu, yayin da su kuma manyan yan wasan cikin gida suka kasa samun gurbin gasar nahiyar Afirka aka kuma fitar da su daga gasar WAFU tun daga matakin rukuni-rukuni. A baya-bayan nan ma yan kwallon kasar maza da mata sun kasa samun tiketin shiga gasar wasannin Olympics na shekara ta 2020 da za a gudanar a birnin Tokyo. Shugaban na NFF ya baiwa ministan amsa ne a wani rubutaccen bayani mai shafuka 15 inda ya zayyano dindin matsaloli da hukumar ke fuskanta. Sabon kocin kungiyar kwallon kafar Tottenham Jose Mourinho ya ce ba zai sake maimaita irin kurakuran da ya yi ba a zamansa wasu kungiyoyi a can baya. Kocin dan kasar Portugal ya maye gurbin Mauricio Pochettino a jiya Laraba wanda ya kai karshen zamansa ba aiki na tsawon watanni 11. Ya rasa aikinsa a Manchester United a watan Disamban bara sakamakon koma baya da ta fuskanta a lokacin. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
To a gaida Murtala, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice.
Babbar jami'ar fadar White House a bangaren harkokin tsaron kasar ta bayyana wa masu sauraron ba'asi game da binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa batun Ukraine ce ta yi katsalandan a zaben Amurka na shekara ta 2016 wanda Trump ya lashe ba Russia ba, zancen kage ne kawai. Kasar China ta ce tana ci gaba da kokarin warware takaddama cinikayya da ke faruwa tsakaninta da Amurka duk da barazanar da shugaba Donald Trump ke yi mata na sanya haraji akan wasu kayayyaki da China ke farfarwa. A kuma labaran namu, kunji ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi watsi da wani rahoto da ke cewa Amurka na shirin janye sojojinta daga kasar Koriya ta Kudu. Haka ma akalla mutane biyu sun rasa rayukansu a arangama ta baya-bayan nan da ya faru tsakanin jami'an tsaron Iraki da masu zanga-zangan kin jinin gwamnatin birnin Bagadaza.
To ba sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma ku bada safi ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Sule wacce ta karanto na labaran duniya, da Julie Leza Tsubeshi wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin Voltage Zanga-Zanga. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai kuma gobe.